Je vous souhaite une très belle journée. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanonin hukumar kuma a sassan kasashen Faransa wato Iran da hadaddiye dolar Larabawa da kasar Turkiya. Majalisar Dokokin Amurka na fafutukar ganin ta yi nasarar samun karin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa domin tallafawa kasar Ukraine. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi kira ga sauran shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS da su sai shawara game da takunkuman da aka zarga wa jamhuriyar Niger.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji fashin baki daga bakin injiniya Mustapha Bello, tsohon ministan cinikayya na Najeriya a game da yarjejeniyoyin da Najeriya da Burtaniya suka rattabawa hannu a yayin ziyarar da ministan kasuwancin Burtaniya Kemi Badenoch ta kai Najeriya. Sannan za ku ji cewa gamayyar dari kun addinin Krista sun buƙaci hukumomi su ƙara daukar matakan tsaro a sassan jihar Plateau da ke fama da rikice-rikice da yadda ƴan gudun hijirar yankin za su samu damar komawa gidajensu.
Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar, za mu koma kauyuka mu. Domin gaskiya zaman nan kan ba ta dadi muke ji ba. Muna shan sanye, muna tunane ya za mu yi mu fara mu mayar da gidajenmu da an kona. Ni ban sani ba.
Daya daga cikin ƴan gudun hijirar kenan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kamar yadda muka saba a duk ranar Alhamis a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Laraba, Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumai a sassan kasashen Faransa wato Iran da hadaddiye dolar Larabawa da Turkiya bisa dalilin zargin su da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa kasar ta Iran da babban bankin kasar. Ofishin Baitul Mali mai kula da kadarorin da ke ketare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin kasar, lamarin da ya karan tsaye ga takunkuman da Amurka ta dora. Wasu daga cikin kayayyakin da babban bankin na Iran ke bukata kayayyaki ne da aka kasafta a matsayin kayayyakin yada labarai na tsaro da ke da muhimmanci ga tsaron kasa da kula da ayyukan ta'addanci na sashen cinikayya, cewar Baitul Mali. A yayin da Majalisar Dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun karin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa na tallafawa Ukraine, wasu 'yan majalisar a Amurka da wani muhimmin bangare na kawayen kasashe na hararar ganin an samu wani kaso mafi tsoka wanda ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake rike da su a wasu cibiyoyin kuɗi na kasashen yammaci. A 'yan makonnin nan an rika samun karuwar azakami da kokarin ganin an kwace kudade da aka rike na dindindin da aka kiyasta yawan su kimanin dala biliyan 300 domin amfani da su wajen taimakawa Ukraine da sake gina garuruwanta da gine-ginanta da mamayar Rashin ta lalata. A Washington, gwamnatin Biden na nuna alamun goyon baya ga kokarin da majalisa ke yi na samar da saukakkiyar hanyar kaiwa ga kwaci kudaden Rasha da aka kiyasta sun kai dala biliyan 50 zuwa 60 da ke rike a cibiyoyin kudin Amurka. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi amarya lashe game da takunkuman da kungiyar ECOWAS kusa da yawo ta kakabawa jamhuriyar Niger, inda a yanzu ya bayyana cewa a shirye yake ya kira sauran shugabannin kasashen na ECOWAS da su canza ra'ayinsu game da takunkuman da aka zarga wa Niger, Mali da Burkina Faso domin maido da salama tsakanin al'ummomin na ECOWAS. wannan na zuwa ne kwanaki kadan bayan jawabin da shugaban mulkin sojin na Niger Abdulrahman Tchiani ya yi ta kafar radio da talabijin din kasar da ya doki hankalin jama'a inda ya bayyana dalilan da suka sa Niger din Mali da Burkina Faso suka yanke shawara ficewa daga kungiyar ta ECOWAS.
Analizkin zai mu wata magana ta shi biyu ce ko ya zamanto yanzu kai ya fara gane gaskiya akan wannan abin wato ba Niger kadai ba zai sahuwa ko ku IUS kadai ya shahidu gudan kasashen dake hudda da wadannan kasashe uku ba zai tabarbar arzikin su na kowani fanni sannan na biyu muna ita kuma wani salo ne na wadancan makiya na su biyu so karkata mai akalan magana shi to da wanga Abu saboda mu dan bashi goyen baya yalle mu bude mai forenchier in su da mata manufa ma ta wannan hanya kuma su yi tunda mun shi labari cewa har yanzu akwai sojojin Faransa a Benin to in ya zama to ya tabbata akwai sojojin Faransa a Benin kuma bai koro wannan sojoji ba yanzu shina zancan a tausaya ko a dage waɗannan sanction mun sai mu ce hanya ta ake nema ta samu wani dama
an gaida Haruna Mamman Bako ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC
to madalla Kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Bayan kammala ziyarar kwanaki uku a Najeriya, ministan kasuwanci da saka jari ta Burtaniya, Kemi Badenoch, da takwarar aikin ta Najeriya, Doris Anite Uzoka, sun rattaba hannu akan yarjejeniyar kawancan bunƙasa cinikayya da saka jari. Injiniya Mustapha Bello, tsohon ministan cinikayya da saka jari a Najeriya, ya yi sharhi akan yarjejeniyoyin da aka rattabawa hannu a hirarsa da Umar Faruk Musa wakilin muryar Amurka a Abuja.
Sanin kowa ne ita kanta gwamnatin Ingila kwana-kwanan nan shi prime minister suna yajira abubuwa guda biyar da yake wadanda suke za su amfani da su don farfado da tattalin arzikin kasar su. To ɗaya daga ciki shine zai su bi hanyoyin da ya kamata su inganta dangantakar ita kasar Ingila da kasashen da suke ko da cikin Commonwealth ko kuma sabanin haka don su san yadda za a samu kafa da za a buɗo yadda za a dinga samun kuɗaɗen shiga wadanda yake za su taimakawa ita kasar Ingila ta inganta halin rayuwar al'ummarta da gina ayyukan raya kasa. To ta haka nake ganin cewa ita kanta yanzu gwamnatin Ingila ta ga da bukata ta bi kasashe waɗanda suke a tasu fahimtar da hasashe ba shakka nan gaba waɗannan kasashen tattalin arzikinsu zai bunƙasa zai haɓaka. To idan suka soma tun yanzu a lokacin da abubuwa suka gyaru su ne za su ci gajiyar wannan. Shi ne dalilin da nake gani ya sa suka bi ko wannan kasa a yanzu suka zo a samu a sanya hannu a wannan yarjejeniya da za ta ba da dama a nan yin abubuwa kusan guda bakwai da naga an zayyana a cikin wannan kundi da aka sanya wa hannu tsakanin ministocin guda biyu da na Ingila da Najeriya.
Menene wannan abubuwa guda bakwai kuma ta ina zai taimaki Najeriya?
Na farko tukunna akwai tuntuɓar juna da ya kamata a dinga yi a kowace shekara wanda yake tsakanin 'yan kasuwar Najeriya da 'yan kasuwar Ingila wanda zai ba da kafa da dama yadda yake za a fahimci da ya buƙatu 'yan kasuwar Najeriya da ya buƙatu 'yan kasuwar kasar Ingila. Akwai kuma za a dibi wato sashin technology da ya shafi wato kimiyyar nan ta yanar gizo kenan wanda ake kira information technology. Akwai sashi na abin da suka shafi fuskar shari'a wato aiki na lauyoyi da kuma sashi na hada-hada kuɗi wanda yake a yanzu nan akwai kamfanoni da dama ƙanana wanda ake kira su fintech a turanci a nan ƙasar da suke sun yi fice irin su Opay irin su Money Point da makamantansu. Suna ganin akwai dama da za ta ba su su shigo ciki su ma su shiga cikin wannan hada-hada da ake sannan da sauran dai makamantansu suka shafi abin da yake zai amfani kasar Ingila da kuma zai amfani kasar Najeriya.
To amma na ga lauyoyi a Najeriya kungiyar lauyoyi ta kasar tana cewar ba a tuntuɓe ta ba don haka ba za ta goyi bayan baiwa lauyoyin kasar Ingila shigo a Najeriya su yi sana'ar aikin lauyoyi ba ko?
To suna da hujja su koka akan wannan amma ban yi tsammani ba saboda ita kanta wato takardar da aka saiwa hannu a ciki akwai inda suka ce ai babu tilas babu abin da aka ce tilas ne dole kowanne daga cikin kasashen nan su yi saboda kan sun hango cewa ana so amfani da wannan dama ne a shigo da lauyoyi daga kasashen Ingila su zo su sana'ar lauya a nan kasan suna kuma ganin ba zai amfane su ba ko zai musu banna wallahi alhamdu suna iya aika takarda ga ita wato minista ta cinikayya su nuna abubuwan da suka hango wanda yake zai musu aibu na san da an so mu zama za a kawo wannan a ce to a cire wannan abu daga ciki ko a'a an yadda su zo amma su zauna da ita wannan kungiya ta lauyoyi ta Najeriya a amince da wuraren da za su koda suna ana bukatar su suna iya shigowa akan su suna da kwarewa a wannan wanda yake babu shi a wannan kasan ina ganin suna da wannan hujja su yi haka saboda haka ba wai abu bane wanda yake gaskiya a zahiri ya kamata ya dame su don takardan ko wannan yarjejeniyar da aka sanya wa hannu kaman wato irin mu amince ne mu dubi yin kaza in bai yiwu ba mu bar shi in zai yiwu mu yi shi ina ganin abin da ke cikin hakaice.
A gaida Umar Faruk Musa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Karfin jirgin limara matuƙi da na makami mai linzami da ƴan hutu ke kai wa jiragen da ke bi ta kan kogin Bahar Maliya ya haifar da tunanin samar da wata gada ta ƙasa da manyan motocin dakon kaya za su riƙa bi daga kogin Fasha zuwa sassan Saudi Arabia, Jordan zuwa Isra'ila da Masar. Aikin wanda har ya fara kankama da gwamnan manyan motocin dakon kaya ke shiga tashar ruwan Haifa da ke Isra'ila a duk rana. Ana kallon shi a matsayin riba ta farko na yarjejeniyar zaman lafiya da maido da kyakkyawar hulɗa da aka cimmawa tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Isra'ila. To sai dai duk da haka Saudi Arabia bata ce ufan ba a fili game da shirin wanda ƙarƙashin shi kayan da za a riƙa ɗauka da ratsawa ta hamadar da ke daular Saudiya ba za a yi mishi kallon mai wata alaƙa da Isra'ila ba. Batun ginin gada da ta ƙasa tuni har ya haifar da cece kuce a yankin inda a makon jiya ya haifar da zanga-zanga a Jordan da yadda waɗansu suka riƙa bayyana ɓacin ransu game da yadda Isra'ila ke yaƙar Hamas a Gaza. A ranar Laraba nan ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sake shan alwashin kai madakarun Hamas hari a birnin Rafah da ke kudancin Gaza bayan janye Isra'ila daga tattaunawar tsagaita wuta da aka gudanar a birnin Al-Qahira saboda ya ce Hamas din bata sauya zakewarta ba a bukatun da ta gabatar na neman kawo ƙarshen yakin. Shugaban na Isra'ila da ya bai bada haske ba akan koyaushe yake shirin ba dakarun Isra'ila izini na kai harin a birnin Rafah. Ya ce amma za a ba dubban ɗaruruwan farar hula da suka yi dandazo a yankin da ke kusa da iyaka da ƙasar Masar damar tattara nasiya nasu da ficewa daga wurin ba tare da ya faɗi inda yake son su nufa ba. Halin da ake ciki dai Netanyahu yana fama da matsin lamba daga shugabannin ƙasashen duniya da kar ya kai wannan hari zuwa birnin Rafah, amma ya bugi kirji da saƙon da ya tura ta kafar sadarwar Telegram cewa za su ci gaba da fada har sai sun ci nasara da ya ce hakan zai hada da wani gagarumin farmaki a Rafa bayan sun iza kiyar farar hula daga yankin.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Gamayyar ɗarikon addinin Krista sun buƙaci hukumomi su samar da tsaro a wuraren da rikici ya shafa a sassan ƙauyukan jihar Filato a Najeriya don ba waɗanda ke gudun hijira damar sake komawa garuruwansu da gidajensu duba da yadda sansanonin suka cika makil da jama'a. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban gamayyar ɗarikun na Krista a jihar Filato kuma shugaban ɗarikar Ekwa Reverend Stephen Panya Baba wanda ya jagoranci dukkan ɗarikun zuwa kaiwa tallafi wa 'yan gudun hijira da hare-haren 'yan bindiga ya raba su da mahallansu a ƙaramar hukumar Bokos a jihar Filato ya bayyana takaicinsa kan yadda jama'a fiye da 10,000 ke murƙusu zuwa sansani guda fiye da wata ɗaya saboda rashin tsaro ya hana su komawa ƙauyukansu.
Muna ci gaba da yin karmu da yi magana da gwamnati domin su gan an gyara wuraren da an halaka gidaje domin biya koma garurukanku da gidajenku. Za mu ci gaba da yi magana da masu biya cikin Najeriya da kuma a kasashen waje mu gan yanda za a kawo gudumawa kuma in mun tsaya cikin bangaskiyarmu Ubangiji Allah zai ji addu'o'inmu kuma zai ba mu nasara.
Sansanin na cikin garin Bokos na dauke da mutane fiye da 19,000 banda wasu sauran sansanoni 12 a wurare daban-daban a ƙaramar hukumar ta Bokos. Wasu mata da na zanta da su sun shaida min cewa babbar matsalar su ita ce su samu abinci su kuma samu tsaro don komawa ƙauyukan su su yi noma.
Siona Joshua daga Yalwa Nono. Muna roko Allah ya sayar da wannan masifa da bala'i. In Allah ya sayar za mu koma ƙauyukan mu. Domin gaskiya zaman nan kan ba ta dadi muke ji ba. Muna shan sanye, muna tunane ya za mu yi mu fara mu murda gidajen mu da an kona. Ni ban sani ba. Allah dai ya taimake mu.
Ni ce mai suna Deborah Elijah daga Gambon Barmangar Wat. Gaskiya muna bukatar taimako a can a kauye da muka inda muka bar gidajen mu. An mun yi asaran rayuka da gidaje an kokone mana gidaje kamar ni ma ban san zan yi rai ba da wanda yawa mutanen kauyukan mu. In na haɗu da wannan a ce mun kina nan ai an ce an sassara ki an kwashe miki yara an sa miki a kirji da yadan Allah da ikon Allah har Nasira na haihura nan daya ga watan daya. Na samu tagwaye
anan kamfin kika yau
anan kamfin ne
shugaban kungiyar mata Krista Reshen Khan a jihar Plateau Madam Sarah Dalut ta gargadi matan da suka samu kansu a sansanin gudun hijiran ne kansu kare mutuncin su
ku dogara ga Ubangiji ku rike mutuncin ku na mata mun san ba son ku bane mazajen ku su tafi an bar miki yaya ki dogara ga Ubangiji zaki rike yayan nan gobe Allah zai share miki hawaye wanda bin maza a waje
shi ma shugaban kungiyar Khan reshen karamar hukumar Bokkos Reverend Stephen Asugum yace yan gudun hijiran suna bukatar kayan gine-gine don sake gina mahallansu
gwamnati za su yi hanzari su ga mana building material sauri-sauri mu iya koma kuma mu za mu je mu gina gidajen da su rushe sai su jinka domin bari wayannan kauyuka hasari ne a gare mu sosai but issue of security ku taimake mu muna bukata mobile police isu sun shigo za mu samu salama a cikin wannan kasar.
Bayanai dai na nuni da cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da gina barikin soji a yankin bar na karamar hukumar Bokkos don tabbatar da tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka ba roki ka don ka baiwa.
Abinci yayi tsada yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 da 3,500 buhu 60,000 tamu ta Najeriya wanda bari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya da ta sako.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alher Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga mai sauraron sashen Hausa ko kuma bibiya al'amuran yau da kullun da suka shafi Najeriya ba zai rasa jin rahotanni ko bayanai ko kuma fashin baki akan tsaka mai wuya da al'umma kasar suka shiga ba a fannin tsadar rayuwa da kuma matsalar tsaro. Ta haka shirin domin iyali zai fara haska fitila akan wannan lamari bayan shimfiɗa da wannan rahoto na musamman.
Sunana Ismail Hassan. Da farayin ganin muka zo akan sai mana 1,300 da 1,400 to yanzu an ce 1,600 zan zare mu ba. Da Allah sai ina yin san kwano 10, kwano 7, kwano 5 yanzu nazo kwano 1 ma wani lokacin gagara ta yi.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa. Kayan abinci yayi tsada. Yanzu a ce shinkafa tamu ta Najeriya ana sai da kwano 3,600 da 3,500 buhu 60,000 tamu ta Najeriya wanda bari yake magana cewa idan an yi noma mun yi ta Najeriya da ta sako. Gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa tunda mutane yanzu wallahi wasu da kyar ma suke cin abinci sau daya. Ga dukkan alamu ma ba za a yi ta mutuwa.
Kina dai wannan yadda ya haifar da cece kuce a tsakanin yan kasar yayin da wasu ke zargin matsakaita da manyan yan kasuwa da laifin daga farashin cimaka. Wasu kuwa na ganin gwamnati ce bata dauki matakan da suka dace ba domin warware wannan matsala. To amma Malam Mustapha Ibrahim wani karaman dan kasuwa a kasuwar Sabon Garin Kano na cewa
gaskiya mu a inda muke siyowa domin Allah mu ma idan mun siyo da sauki muna siyowa da sauki inda abinda muke siya naira 41,000 a yanzu ya koma 58,000 har kuwa ai sauki sai dai mu nome shi ga Allah.
Wannan yanayi dai ya tilastawa wasu ƴan Najeriya gudanar da zanga-zanga a jihohin Niger da Sokoto da Kogi da kuma Kano domin nuna damuwarsu da kuma ankarar da gwamnatin kasar kan bukatar daukar matakan da suka dace kuma cikin gaggawa. A jihar Kano, hukumar yaki da rashawa da karbar korafin jama'a ta jihar ce ta kai farmaki wasu daga cikin wuraren da ƴan kasuwa ke ajiyar kayayyakin su na abinci a kasuwannin Singa da Dawanau, biyo bayan zargin cewa ƴan kasuwar na ɓoye kayayyakin masarufi da na abinci. Barista Muhi Magajiri Mangado shine shugaban hukumar.
Inda misali al'umma suna hankuri ana yin holding kamar na gini gudun ana ɓoye kaya wasu suna cin riba, to an zo gabar da ba za a iya hakuri ba saboda mutane ba masu da kuɗin da za su sayi kayan. To ita kuma gwamnati ba za mu zira ido ba, yanzu haka mun kafa committee wanda sun kawo mutane, mun kawo mutane an buɗe wasu group. Ina ganin duk abin da ke faruwa yanzu a Singa, yanzu nan naga sun saka mana farashi, mun gani muna kuma interfacing da su mutanen da suke wannan abu. So sai ga yanzu muna nan mun dauki matakai ta yanda koma abu zai faru kafin ma ya faru mun sani. Sannan kuma ba mu kasa agwaye ba akan maganar kokarin bin diddigin gurin da ake koya, because mun tabbatar da cewa koya kaya shi ma ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo matsala ne. Idan muka yi kokari muka jawo shinkafar da ake ajiyewa wanda ake gurzata aka dawo da ita, to shi ma tashin gurin da abin da shinkafar take zai ragu.
Sai dai shugaban ƴan kasuwar Singa ta kayayyakin masarufi Alhaji Ibrahim Musa na banki na cewa
ina ba su shawara tsakani da Allah, duk abin da ya kamata su yi na wajen su haɗa kai na wajen a samu daidaiton farashi, kuma a nuna musu cewa wannan abin da ake yi na cewa mutane har ya fita yanzu duniya ta ji cewa ƴan kasuwa suna ɓoye kaya kuma ya tabbata gaskiya ne. Sannan kuma wasu daga cikin ƴan kasuwanmu da suka tsorata sun fara fito da kayan kuma suna ragewa.
To amma a nasu ɓangaren ƴan kasuwar hatsi ta Dawanau sun ce rumbunan ajiye kayayyakin abincin da jami'an hukumar rashawa ta Kano suka garkame a kasuwarsu ba mallakar ƴan kasuwar ba ne. Alhaji Muntaka Isa shine shugaban kungiyar.
Tsakani da Allah, wannan yanayi daman yana cikin abubuwan da muka fara tattaunawa da shi, magana da za mu haɗa gwiwa da su mu ga ta yaya za mu saukar da kayan abincin. Daman mu kayayyakin mu na siyarwa ne, inda ka ga wani waje da yake cikin kasuwar Dawanau ko kuma a cikin kewayen da ake ciki kayan ba a taɓa zuwa neman abu a wajen ba a rasa shi, kuma shi a yawan shigo kaya shi yake kawo sauƙin kaya, rashin shigowar kaya shi yake tashin kaya.
Kini dai masu sharhi ke alakanta wannan yanayi na tsada da kuma ƙarancin abinci a Najeriya da dalilai daban-daban. Kwamar Idris Ibrahim Unguwar Gini ɗan gwagwarmaya ne kuma manomi a jihar Kano.
Mu da muke manoma, mu da muke harkar noma, mu da muke shige da fitan kayan amfanin gona, mun san babu kayan gona. Kasuwar da zaka je ka tadda buhun dawa 50,000 yanzu ka je da kirki zamu buhu 30-40.
Amma kuma ba ƴan kasuwa ne suka yi hodin ba.
Ba ƴan kasuwa bane, damuna ce gaba ɗaya kasar bata zo da ruwa ba. Muna arewa musamman ka dauko daga Exit Zaria ka to har Maiduguri, in ka zo dawa ake yi da gero da riɗi. Dawa bata kai ba. Farin wake bai kai ba. Waken suya bai kai ba. Masara ce ba ta kai a wani gurare. Shinkafa ba ta kai ba. Yanzu ga tsadan mai, manoma da yawa ba za su iya noman shinkafar rani ba. Ina hota albasa na rantse ma da Allah na sha 1,500,000 yanzu.
Man fetur
na bar ruwa, na bar ruwa wallahi. Kuma in zo in tinkari shinkafa da ƴan ruwa ce ita da wannan man fetur din, kuma in sai da ita nawa.
Dangane da haka, Dr. Gazali Ado masanin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe wanda ke koyar da wannan fanni a makarantar nazarin gudanarwa da lamuran tattalin arziki ta Kano ke cewa
dole kasar nan a ƙarfafawa ƴan Najeriya musamman ƴan kasuwa a gyara noma. Idan aka gyara noma, kayan noma na Najeriya irin su zobo rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka noman su a yi su, kayayyaki ne da suke can nan da za a dinga fitar da su dalar tana shigowa. Shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowar ta da kuma buƙatar ta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce ta mai ne, to yanzu saboda bashin da muka ɗauka, kuɗin man fetur ɗin mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar biyan bashi ake yi. Kaga dala da take shigowa Najeriya ne ke karanci. Dama idan kasa ta cika shigo da kayayyakin kasashen waje, idan kasa tattalin arzikin ta bashi da karfi da zai kasance kamfanonika suna tasiri suna sarrafa kayayyakin da ake amfani da shi, to dole na waje za su shigo su dinga shigowa da shi. Kaya da yawa da ake amfani da su kashi wajen 70 ko 80 cikin ɗari kayayyaki ne na kasashen waje, su kuma in an siyo su da dala ake siyo su, su suke ci mana kuɗi.
Baya ga tsadar canjin kuɗin dala, galibin masana da masu sharhi kan lamuran yau da kullum a Najeriya na ra'ayin cewa shirye tallafi daga albarkatun man kasar shine tushen shiga cikin wannan yanayi da 'yan Najeriya suka yi. Sai dai Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da kimiyyar siyasa da dabarun mulki a Jami'ar Bayar Kano ya ce akwai matakan gaggawa da ya kamata gwamnati ta dauka.
Idan akai maza akai karin albashi, na farko duk waɗanda suke yin albashi ne za su samu sauki na nan take. A mataki na biyu, da sun samu sauki za su tafi kasuwa, dan haka yan kasuwa za su samu karin ciniki, da sun su ma kuma za su sake kafiya nemo kayayyaki. Sai haka abin zai ta kewayawa a cikin mafiya yawan al'umma sun samu sauki. Haka kuma in ka buɗe bodan nan, yan kasuwar da suke shige da fice tsakanin boda da sun samu sassauci, nan da nan abin zai sauka ga leburorin da suke yin wannan aikin da dukkan wani wanda yake cin abinci ta wannan hanyar. To amma ana zaune dinkin, ba a buɗe bodar ba, ba a kawo kayan abincin ba, ba a garin albashin ba.
Koda yake shugaba Tinubu ya sha nana ta cewa yana sane da halin da 'yan Najeriya ke ciki game da matsin rayuwa, kuma gwamnatinsa na ma ɗaukar matakan da suka dace domin gyara lamura, amma la'akari da koke-koken da ke fitowa daga bakunan 'yan ƙasa ya sanya mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya miƙa wani saƙo na musamman ga shugaban ta hannun mai ɗakinsa Sanata Remi Tinubu lokacin da ta ziyarci sarkin a fadarsa a ranar Litinin ɗin da ta gabata.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman mafita kan wannan lamari. Muna godiya ta musamman ga wakilin Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin, da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinta na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, wato karfe 3 agogon Ghana. Don jin yadda gugaggun 'yan jarida za su tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Niger, Kamaru da Ghana. A sabon shirinmu na dandalin 'yan jarida. Kada a sha'afa ranar Lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Laraba, Amurka ta dora wasu mutane uku da kamfanoni hudu takunkumi a sassan kasashen Farisa, wato Iran, da haɗaɗɗiyar doron Laraba da Turkiyya, bisa dalilin zarginsu da taimakawa ga fitar da kayayyaki da sayan fasahohi daga kamfanonin Amurka zuwa ƙasar Iran da babban bankin ƙasar. Ofishin Baitul Mali mai kula da kadarorin da ke ƙetare ya ce gungun masu gudanar da sayayyar suna fitar da fasahohin Amurka domin amfani da su a babban bankin ƙasar, lamarin da ya karan tsaye ga takunkumin da Amurka ta dora. A yayin da majalisar dokokin Amurka ke fafutukar ganin ta yi nasarar samun ƙarin kuɗi dala biliyan 60 a matsayin wani agajin gaggawa ga tallafawa Ukraine, wasu 'yan majalisar Amurkan da wani muhimmin bangare na ƙawayen ƙasashe na hararar ganin an samu wani kaso da ya fi haka daga kadarorin babban bankin Rasha da ake rike da su a cibiyoyin kuɗi na ƙasashen yammaci. A 'yan makonnin nan ne aka rika samun ƙaruwar azakami da ƙoƙarin an samu kwace kuɗaɗen da aka rike dindindin da aka kirsa yawan su kimanin dala biliyan 300 domin yin amfani da su wajen taimakawa Ukraine din ta sake gina garuruwanta da kuma sauran gine-ginanta da mamayar rashin ta lalata. Shugaba Patrice Talon na kasar Benin ya yi amaya lashe game da takunkumin da kungiyar Sede Yao ko ECOWAS ta kaka ba wa jamhuriyar Niger, inda a yanzu ya ce a shirye yake da ya kira sauran shugabannin kasashen ta ECOWAS
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku sake jin maimaicin wannan shirin. A madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.